Muna farin cikin sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 25.31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a tashar VOA Africa kan mita 102.5 Zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na Zangon FM a Jamhuriyar Niger da suka hada da Radio Amfani Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio. Sannan za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa
Zara Aminu Fage
tare da ni Amina Bahari Auna.
Duk ranar Talata shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi ilimi da fasaha, inda a yau 17 ga watan Nuwamba na shekarar 2020 zamu magana ne akan ilimin jima'i.
Haka yake Zara, wato kin san wannan maudu'in mai nauyin fadi ne, amma dan zamanin da ake ciki ya zama dole mu dauko sa.
Wakiliyar sashen Hausa a Abuja ta jiyo mana bayanai daga masu ruwa da tsaki da ma wajen malaman addini Islama.
Daga bisani kuma zamu ziyarci filin kwalamar mu. Sai ku kasance tare da mu don jin duk wannan a cikin shirin yau da gobe.
Tare da bata lokaci ba za mu je ga wakiliyar sashen Hausa a Abuja Shamsiya Hamza Ibrahim da bakin da ta gayyato mana zauren tattaunawar mu da za ta gabatar mana. Shamsiya gare ki.
Madalla. To a wannan zamani da aka samu ci gaba sosai kuma ake samun bayanai iri daban-daban da suka shafi jima'i, koyar da yara ilimin jima'i na da matukar muhimmanci don kare su daga fadawa halin da na sani. Malama Aisha Usain, jami'ar sanin halayyar dan Adam ce dake aiki karkashin kungiyar Sunshine Series Mind Wellness, ta yi mana shimfiɗa akan wannan batu.
Ilimin jima'i na da matuƙar muhimmanci. Da zarar yara suka fara wayo ko suka fara girma, ya kamata a koya musu ilimin jima'i domin a tabbatar da cewa sun samu ilimin daga majiya mai tushe. Da yara sun fara wayo, yawancin ilimin da suke samu daga wurin sa'o'in su ne ko kuma kafofin watsa labarai irin su yanar gizo, yizo wato internet da waƙoƙi da fina-finai a television, kuma ba a da tabbacin ingancin ilimin da za su samu. Saboda haka tun wuri ya kamata a koya ma yara ilimin jima'i ta hanyar da ake iya tabbatar da ingancin ilimin da za su samu.
To shin wake da halakin koyar da yaro ilimin jima'i, iyaye ne ko malamai a makarantu? Bari mu suma da jin ta bakin Hajiya Sadiya Tahir a matsayinta na uwa.
A zamani na yanzu ba a makaranta ake koyawa yaro tarbiya ba, ko kuma in ce na mari na jikin da mu iyaye daga gida mu ne ya kamata mu fara koyawa ƴaƴan mu duk wannan, ba a makaranta ba, ba kuma a society ba. Kamar yanzu kina da yaro ko kuma in ce gaba ɗaya mace da namiji, duk yanzu zamani ya canja, dukkan su suna buƙatar a sa ido. Ke zaki gaya masa lokacin da jikin shi zai fara canjawa? Din da yanzu zamani ya canja, mace yanzu zaka ga daga shekara 9 mace take fara al'ada. To kafin wannan lokaci ya zo, ya kamata ke uwa sai ki gaya mata menene ya kamata ta yi har idan wannan lokaci ya zo. Ga yanda za ta yi ta gyara jikin ta idan ya zo. Idan ya zo kuma ga wanda ya kamata ki zo ki fadawa ki mahaifiya, ita ce ya kamata ta fara sanya ga abin da yake tattare da ke, kuma ga tsaftan da ya kamata ki. Sannan kuma daga zaran kin fara ganin wannan abin, kar ki yadda ba ma sai kin fara gani ba, wani namiji ya zo ya dinga taɓa ki, yana taɓa hannayenki ko kuma yana ɗaura ki a cinya, idan wannan yana faruwa ga abin da zai faru. Haka zalika namiji, idan ka ga wani ana maka abu kaza ana wani na taba ka ko wata tana fadin wannan karka ya dawo da wannan ka zo ka fada
Binta Zurmi da ke rayuwa a kasar Turai wata kuma ke da ya Eh kimani shekara 9 ta yi mana ƙari da haka.
Zaki ga iyayen mu a lokuta da dama ma iyaye mata suka bayar yarinya ko da karama ce. Yau wannan kawu yazo ta ruga ta je ta hau kan cinyen shi gobe wancan yazo ta hau kan cinyen shi baka san wani illa hakan ke yi ba. A hakan akan samu waɗanda suke bata yara. Amma idan tun da farko ka nuna ma yarinyanka ko yaranka cewa ya san cewa nan idan aka taba ki wannan bai kamata ba sai kiga yaro ya taso ya san cewa nan bai kamata a taba mishi nan ba kuma idan an taba iyaye ya kamata ka ja danka a jiki shine zai sa yaranka koda irin wani abin ya kasance yaro zai iya bude baki ya gaya maka sai ga yana da matukar muhimmanci tun yaro yana dan karami a nuna mishi ya san ma jikin shi tukunna koda anzo ana cin zarafin shi ya san cewa a wannan tabin da aka yi mishi an taba inda bai kamata ba
to bari na dawo gurinki malama Fatima shin iyaye ne ya kamata su koyar da ƴaƴan su sanin cewa akwai wani sassa na jiki da ya kamata su maida hankali akai ko an taba su a bai kamata ba kuma a wanda shekara ya kamata a koyar da yaro
kaman kannin nan da muke tsince kanmu ne a ciki yanzu sai kaga yaro da zaka gani zaki ga yara ko sai an kai wasu shekaru 10 kafin a ce ko ta balaga ko mene yanzu tunta musamman ƴaƴa mata sai ki gani daga shekara 8 kaga sun fara kamar samun sun fara ganin jinin al'adansu me yake nufi ta balaga haƙi ne ma ga iyaye musamman uwa ya zama ta san irin wannan lokutan da duk halin da ƴaƴanta suke ciki ki fara sanin musu iyaya rayuwa take dan rayuwar kaman tana canjawa ne shekara tun ban san komai ba za su dinga ganewa yaya za su dinga tsintan kansu akai dole sai ta zama tana kusa da su tana sanin irin yanayin da suke canjawa a jikin su komai tana fahimtar da su akai
ga wata matashiya da na zanta da ita ta kuma shaida mun yanda ta ji sa'ilin da ta so maganin canji a jikinta
sunana Fatima Kabu shekaru na 17 a lokacin da na fara al'ada yanzu dai zai kai kamar shekara 3 a lokacin da na fara primary boarding school a lokacin da nake boarding muna ganin irin manya irin suna faɗa mana a makaranta ko malamai haka kuma lokacin komawa mu takan faɗa min yaya abubuwan yake so a gaskiya da lokacin da na fara duk da dai mama na ta gaya min abubuwan kuma an sanar da mu a makaranta sai nake jin kunya in gaya wa mama ta ai gashi abin da ya faru da ni amma ko lokacin ina waye saboda kuma mama na ta faɗa min abin kuma a makaranta ma irin ana fa faɗa mana haka nan sai kawai irin na boye wa mama ta har ya tafi to ranar da zan taɓa manta ba na dawo a makaranta kenan sai mama ta kira ni daki ta ce min kin fara yin period ko na ce mata in ta ce min to me yasa ban gaya mata ba kin san yanayin kunya bai bar ni na gaya mata ba ko da a lokacin ban san a yaya aka yi ta gane ba ita dai take tambaya ta lokacin da zai ya fara kaɗawa mama na kina amma tun aka yi dama a makaranta an koya mana yanayin abubuwan kuma ko mama na ta kan faɗa
mana. To bacin nan a lokacin da kika fara na san kafin fara al'ada akwai irin ɗan canje-canje da yawa kana a jikinki kamar a misali za ki gani ka ɗan fara nonuwa da kuma ɗan wa'yansu canji shin a cikin sauran ƙawayenki kuna irin hira da su ko kuma dai akwai kunya wanda ba ki iya gaya wa kowa
a gaskiya to lokacin da ni na kasance ma irin yawancin friends ina sun fi ni a shekaru kawai na kenan sun fi ni a shekaru to su dai suka yi kuma irin koda ka ga su ne ke karama a cikin su amma duk da dai kunya dai bai banne na gaya musu ba amma dai su na san irin wata rana sai su ce maka to irin mun tashi a makaranta a makaɗe in ka ce wani ka zo mu je mu tsalla za su ce maka ai kai ba ai ba na san da ni amma ni lokacin da na fara al'ada a gaskiya ya ba wanda na kadawa yanayin abin ne dai to irin kana dokun yayi
to bita zurbe kin dai ji Fatima ke ya kika ji ko kuma ya kika yi lokacin da kika kai irin shekaru irin nata
to sai kin san ni ya fara ce akwai wani katanga tsakani na da mahaifiyata amma duk da haka akwai wani mataki da muka yi magana amma gaskiya lokacin da na fara ganin canji a jikina mu ba mu da irin wannan bakin da zaka zo ka faɗi ka ce a'a ga kaza sai dai su da kansu idan suka gane cewa wani abu ya faru to lokacin ne za a fara gaya maka kaza za ka gaya maka kaza wanda ni yanzu ba haka nake da yarinya ta ba ina kokarin kawo canji duk wani katanga da na samu tsakanina da mahaifiyata na riga na canza
to me yasa kika dauko wannan salon ganin cewa ke baki samu ba
da zamani ya canza Shamsiya idan baka nuna ma danka a gida ba zai je a waje a nuna mishi abin da bai kamata ba shi yasa tun daga gida yarinya ta shekara ta 9 amma yanzu abubuwan da ta sani ta san tabi mai kyau ta san tabi mara kyau in kika tambaye ta in kika taba mata kafada za ta ce tabi ne mai kyau in kika dake ta a baya za ta ce tabi ne mai kyau na ce duk ta samu ina nan ta gaya mu in ba na nan ta gaya wa malama ko wane ne ko mace ko namiji ne mata so zamani ya canza kuma dole mu tafi da zamani a ilmantar da yaran nan ina ganin ta haka ne kawai zamu rage wannan cin zarafin da yayi addabu jama'a a cikin mutane da mutane kuma ba a iya bude baki a yi magana
madalla
muhimman abubuwa
gaskiya kan bari mu koma mu ji sauran abubuwan da za su tattauna akan wannan batu
a lokuta da dama akan samu iyaye sukan yi sakaci wajen jawo ƴaƴansu a jiki wato ba su da lokacin ƴaƴansu balle ma su faɗakar da su hanyoyin kare kai wanda hakan kan jefa yaran har ya kai da an ci zarafin su
gaskiya in yaro ya tsinci kanshi a cikin wannan yanayin gaskiya abun a tausaya mishi a ce iya ba ku samu lokacin ƴaƴanku ba malami ba shi ba fa taimako fa zai maka ba haƙi ne na iyaye dole
haƙi ne na iyaye ƙwarai Fatima amma kuma a wannan zamanin da muke ciki da zaki ga iyaye kowa ana kan tashi ne ana neman yanda za a rufa ma juna asiri sai inga su ma malamai suna da matakin taka suna da rawar takawa ta musamman wajen tarbiyyar yara saboda idan har ka ce zaka koyar kamar ka dauki amana ne daga hannun iyaye ka daura ma kanka so sai in gai su ma ya kamata a ce tun a makarantu a ce akwai wani mataki
ko darasi da ake koyarwa
za a ce daga wannan aji ya kamata a dinga koyar da yara ire-iren waɗannan saboda akwai yara da dama da a wannan zamanin ba sa samun lokaci irin lokacin da muka samu da iyayenmu ba sa samu a wannan zamanin kuma ba komai bane yasa saboda zamani yanzu yazo dole fa ka tashi ka nema in kana son ka rufa mu kanka asiri ka rufa mu naka asiri so abin da nake ganin yafi dacewa shine a makarantu a saka wannan batun a saka wannan maudu'in ya zama darasi a makarantu da za a dinga koya ma yara babu wata magana kunya ko wani aka abuda ma yara kunne kin ga yarinya ta tun tana kindergarten Aisha wata rana ta zo da littafi wai mama kin ce baby ta baki suke fitowa gashi a makaranta an nuna musu ina ganin littafi da dauka na rufe naje na ce malamin su ya haka na nuna mata na ce menene wannan tashi ai su sun wuce wannan littafin tuntuni
wato har ma ta sani ma abin da ke baki kana kike ganin cewa bai kamata
ni ina boyewa ina tunanin a shekarun ta bai kamata ta san wannan ba daga lokacin sai na warware
to fa makarantu a irin kasashen mu na Afrika sun bambanta da kasashen da suka ci gaba kamar Amerika da Jamus inda yarki ta yi karatu
zaki gani yaro ya san abubuwa kuma wannan yana tada mishi da sha'awa yayi wani abu wanda saboda an riga da an koyar da shi so yana so yayi ya aiwata ya gwada abin ya ga ya zai yi wanda kuma garin haka ake samu aka sai ga mace ta zo ta yi ciki bata san yaya za ta yi ba da sauransu to baka ganin al'adar mu akwai bambanci tsakani
akwai sosai amma sai in ga duk da haka aka ce ilimi rashin sani aka ce yafi dare duhu gomma yaro ya sani sai ka bar shi ya kiyaye kuma kai ma kana nan kana kokkofa mishi kullun kan yazo bai sani ba
ya Hajiya Fatima ya kika ga
wannan maganar da take fada kamar inda muka yi maganar kasashe muna maganar kamar maganar nake ni ina magana akan Africa African ma kasar mu Nigeria sai gani tarbiyyar da taso wanda wayewan ba dai bane yanzu kamar kasashen da suka fi mu ci gaba Haji ga yaro ya kai sai wai yaro yana kaiwa 18 ya kai matakin da shi ya amal zai iya mallakan komai shi ya kai ya isa har zai iya kai iyayensa suka masa laifi zuwa kotu wannan kasashen kin wanda Afirka ba mu san da haka ba muna yi koyi ne hakan nan ya za a yi saboda yanzu abu suke gani yara yanzu san baci turu waya ma yanzu wannan waya dai Allah na tuba da kika ga Anita in dai ka saka data wai wasu iyaye sai ga kaman gata suka wa ƴaƴansu sun siya musu waya sun yi menene ne kuma ka sa musu data wani tallane ma ba kamata mu bi tallan sai kaga kai ya shigo da kanshi if you are not above no 18 don me yana yanzu ko 15 yace bari in gwada ni ne a cikin 18 din nan police za su bude su shiga kin ga matsalolin da ake samu su kaman da kika yi magana ne a jarbinta an riga muce sun riga sun zama kaman sun waye da wannan abin mu yanzu matsalolin da yake tasowa ne
to amma da kan batun da ita binta ta yi magana akai cewa idan ba a nausar da yaro ba musamman ma irin matsalolin da muke samu yanzu a Najeriya inda ɗan kwanakin da muka yi ta samun rahotanni da ke nuna yadda ake cin zarafin mata ƙananan yara ake musu fyaɗe da sauransu wani ma zaki ga ƴa amma amma ba daman ta yi magana sai uwa ta zo za ta gani ha yarinya ta fi gajini ga kaza saboda yarinyar ba ta san me ba wani yarin jayeta amma ina gani idan an koyar ko a makarantu ko kuma iyaye su ƙara mai da hankali za a samu warakan irin
na to dole ne nake dadadawa akan dole iyaye su jawo ƴaƴansu zaki yawanta ganin yara sun tafi makaranta me yasa za ku ba yara homework me yasa ba za ku musu a makarantar duka ba ai suna son su zo su samu wani shakuwa tsakanin su da iyayensu ne iyayensu sun me suke ciki ya ake koyarwa ta ina za su ƙara musu saboda ba lallai koyarwar ya zama iri ɗaya ba kaga wata kila shakuwar ka da ɗanka yanda malami zai koyar yaron zai ji ne bare ya daba fa zai ji kuma zai dauka amma in ya kawo gaban iyayen ta ce haka ne to gurup kamar ya shiga cikin kullun shi to wannan dole iyaye ni duk abin da zan yi iyaye ne amana ne ƴaƴa a gare mu
to ita ma Aisha Usain da ke zama jami'ar sanin halayyar dan adam ta ba da shawara kamar haka
to wanda ya kamata a ce su ne ke da nauyin ba da wannan ilimi ba za a ce iyaye su kaɗe ba ko malamai kamata yayi da iyaye da malamai dukansu biyu su ɗauko wannan nauyi saboda tarbiyya da ilimin da iyaye ke yi a gida na da muhimmanci ga yaro kuma tarbiyya da ilimin da yara ke samu a makaranta ma na da muhimmanci da gina yaro saboda haka kamata ya iyaye da malaman makarantu su hada hannu dukansu biyu su dauki nauyin ba da wannan ilimi domin tabbatar da hanya mai inganci wanda yaro zai samu wannan ilimin koya ma yaro haila wanda ke faruwa in mace ta balaga to ya kamata kafin yaro da ya kawo shekarun da ya kusa balaga ya kamata a fara koya mishi menene haila me zai faru in ya fara samu irin yanayin yanda ciwon ciki ko kuma abubuwan da suke zuwa dai tare da haila yaro ya san abin da yake bukata injinin ya fara zuba me ya kamata yayi kuma in yana da wannan ilimin kuma da abin ya zo hankalin shi ba zai tashi ba shi yasa yana da muhimmanci da yaro ya kusa wannan shekara na balaga sai a koya mishi irin su ilimin fyaɗe da kuma to me zan ce su lalata dai akwai shekarun da yara da maza da mata sun fi son su yi wasa da junansu wato yara mata sun fi son su yi wasa da ƴan uwansu mata maza kuma sun fi wasa da ƴan uwansu mata amma da sun fara girma suna ƙara wayo za ka ga sun fara wasa da junansu to a lokacin ya kamata a koya musu gaɓoɓin da a jikinsu bai kamata taɓa ba kamar al'aurarsu su ma bai kamata su taɓa ma wani ba kuma in wani ya taɓa wa ya kamata su gaya ma wani mataki ya kamata su ɗauka sai kuma daidai lokacin da yaro ya kusa balaga shi ma ya kamata a fara koya mishi irin wayannan lalatan irin su fiyade ya sani saboda yasan da za a yi kare kanshi in mutum ya taba shi a al'aurar shi ya san bai kamata ba kuma yana ƙara wayo hankalin shi na ƙara karuwa ana ƙare mishi bayani irin su fiyade kuma kai mishi bayanin abin da yasa bai dace a yi ba in kuma kai ga hukunci da kana ƙara hankali ana ƙara koya maka ana ƙara maka bayani ba rana ɗaya za a yi ba kullun ana ƙara maka bayani daidai hankalin ka yanda zai dauka kuma ana ƙara tunatar da kai
yanzu dai ana nan tare da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe yanzu kuma bari mu ji daga wajen malamin addinin Islama da Shamsiya za ta gabatar mana
to a nashi bangaren malamin addinin Islama Suleiman Nasir yayi mana nazari ta fannin addini
musulunci ya yarda da a koya wa yaro ya zai tsare rayuwarsa saboda yana daga cikin tarbiyya ta mummuta yayan arewa ba a yarinya ta zauna ba da hijab ba a yarinya ta zauna da kamammun kaya ba har ta fito wanda ba muharramin ta bai ganta duk wannan kaucewa wani abu ne na badala wanda yake a yanzu sai aka yi kwafin da wasu abubuwa na yahudawa sakamakon kallace-kallace da kuma sakamakon fituru da ake saka wanda suke shi yasa fajin shi ya yawa a sai aka fita cikin yanayi kamar kwatankwacin tsari-tsari dole namiji ya gance shawara wanda yake wancan ilimin da dan sauka kadan daga abin da aka nemi na fada wancan ilimin da aka san da shi idan macen an sanar da ita cewa kattai kaza kattai kaza in kai kaza al'aurata a waje take in kai kaza al'aurata a waje take in aka taba ka guri kaza kaza ne zai faru ai tana da sanin ilimin bambancin idan aka ce sai sanda ta zama minzala ta mace zaka koya mata to kuma a baya in abin ya riga shi je ta za a yi ka tankwasa ta ka gyara ta shi yasa Bahaushe ce itiya ce tun yana danyi ake lankwasa shi saboda haka tun daga rayuwar yaro ta farko sanda aka saukar masa da yin ibada shekara tara ya kamata a nuna masa wannan abin in ka yi shi mai kyau ne wannan abin in ka yi shi ba mai kyau bane har shi yasa addini ya saukar mana da cewa daga yaro namiji in yi shekara tara a fara ko kawai raba shi da kwanciya a cikin ɗan uwansa ma kuma ɗabi'a ce mai kyau wanda yake idan ba hakan ba za ta kai ga sassan taban abin da bai dace ba bai za ta yarinya ta girma shi kuma yana ɗan karami za ta dora shi akan wani abubuwan da addini bai yarda da shi ba yasa ake ankarar da kowa ake nunar da kowa ake sanar da kowa yaro da babba kuma yaran nan tun yana karamin ya san wannan abun ba daidai bane ba zai aikata shi ba amma in bai sani ba fa zaka ce sai aka yi nan da zin balaga ba haka sai aikata saboda yadda balagar ta aka sauka wani daban wani zai iya samun kansa ba a ya balaga shekara 15 wani sai ya kai shekara 18 haka ya mace aka ce sun kakan ka ta balaga shekara 11 12 13 to sai kasance ana tunanin sai ta kai 13 nan za ta balaga a 11 sai ta balaga kuma wata san wancan abin illa bane to in ta je ta aikata kada ai an cutar da rayuwarta domin ba a koyar da ita ba shi kuma duk abin da baka sani ba iyayenka suna da laifi domin su ya kamata su taimake ka su baka ilimi
to an zo gurin malam a matsayinka na malami shin hakkin waye a tsakanin iyaye ko malamai a makarantu su koyar da yara sanin wannan ilimi na jima'i ko kuma na sanin kansu ma
hakki farko na tarbiyya hakki ne akan iyaye hakki na neman ilimi hakki ne akan iyaye har idan ba su da lokaci ko ko ba su ilimantu ba su ma to sai su dauki mutum su kai shi makaranta domin a ilimantar da shi to abin da aka ce makaranta akwai mutanen da ni na san su a yanzu a gidajen su iyayen su suke ba su ilimi na addini kafin su tafi ilimi na zamani za a zauna a buɗe littafa a karanta musu su haddace su sani su koya ba zai yiwu a ce duk kowane gida ba sai sun fito waje za su nemi ilimi a inda dai aka kai mutum ya samu ilimi to anan za a koya masa sanin Allah da manzon Allah da yadda kuma zai tsare rayuwarsa da kuma yadda zai kyautata rayuwarsa in a gida ake ba shi ilimi to su ya cancanta su gaya masa in ba su da lokaci ba su da ilimin su ka dauki dukiyar su don su nema don su ilimi makarantar da suka kai ita ce ta kamata abin da za a yi wajen hankali da malamai shine a ji tsoron Allah wato ana shiga gona da dalilin faɗan wasu dalilai wasu yaran suna samun kansu a halaka wasu malaman suna samun kansu kuma da jan yara a jika domin dalata wannan an same shi da yawa a tsanci malami da lalata yarinya domin faɗa mata wani abu da na rukuna na auratayya ko ko na rukuna na kare mutuncinsa ko ko na sharuka ne yadda za ta yi zamantakewar rayuwarta to sai a shige abin da ya kamata a faɗa sai a zo da abu na san zuciya, sai a dore yarinyan nan akan layin da zai dace ba, sai kaga an samu mummunan fahimta ko ba an samu mummunan fada.
Kafin mu karkare shirin namu, bari mu leƙa filin kwalamar mu inda Nana Firdausi Rufa'i ta yi wa wakiliyar sashen Hausa a Kaduna Binta Ibrahim bayanai akan yadda ake sarrafa riɗi ya zama kayan kwalama.
Assalamu alaikum. Da fatan dai muna nan cikin makwalakwalan da makwalashen mu na mata. To yanzu dai za mu fara akan riɗi kantu. Da ake cewa shi ridi an aka siyo shi ne za a zauna a dan gaggara shi haka kamar yadda ake gyara shinkafa haka yar Hausa. Yar Hausan dai ba kowa yake ya santa ba, amma dai an san dai sun ta.
Yanzu kam kowa ya san yar Hausa. Wato za a tsuntsunce duk wani.
Eh, sai a dan tsuntsunce duk wani datti.
Eh, da manyan duwatsu.
Yawwa. In aka tsuntsunce sai a zo a kuma rege. A riga sosai, wasu su sa roba, wasu su sa koko, su rage sosai, a rage shi sosai ya fita tsakuwar da ya abuna, a raba shi da kananan tsakuwa. Duk da tun yayi sama tsakuwar ta yi ƙasa da a zubar, sai a zo a samu rariya kai ko kwando haka a tace ya tsane. In ya tsane nan kuma an dora tukunya akan wuta, in ya riga ya tsane ruwa bai diga, sai a zo a juye shi kamar yadda ake tafasa nama. Haka za a yi in ka tsane naman ka za a yi ka san kana juye shi ne a kanta ba sai ka sa ruwa ba. To haka za ka yi. Sai a zuba riɗin a cikin tukunya sai ya soyi ya soyi ya soyi kamar yana kaskaskas ɗin nan kana ci kaɗan ji yana kaskas. To eh kamshin shi za ka ji yana fitowa. To sai ka sauke shi. Kana sauke shi sai ka zuba a roba. Wannan tukunya da kai amfani da ita sai ka ɗauraye kana ɗaurayewa kawai sai ka zuba shuga ɗinka. Sannan kuma shuga ɗin yadda za ka yi amfani da shi, in za ka yi amfani da wannan loka ɗaya to shi ma shuga ɗin ɗaya na kantu, to shi ma za ka yi amfani da loka ɗaya na shuga ɗin. To bai yawa ba. Bai yawa ba, wasu suna son mai zaki, wasu kuma suna son ɗan daidai.
To in ɗan daidai ne a yi da rabi?
In ɗan daidai ne za ka iya yi da rabi da gwangwani ɗaya. In ɗan daidai ne. Wani kuma rabi, kowa yanda yake so. Kawai sai ka sa shuga ɗin a kan wuta, in shuga ɗin ya fara ya dawu ya dawu ya fara yayi brown kamar zai fara konewa, to daman kin ɗauko kantin ki. Don yana da fa wahala sosai, yana da wahala. Kin ɗauko kantin ki daman kina juya shuga ɗin da muciya da muciya, kina ɗauko kantin ki wanda ya zama ne kin daman kin soya shi kin ajiye kin ba an bashi tsoro, to sai a ɗauko shi ana zuba da hannu a ɗaya da za ka ringa juya shi kakka karkasa shi za ka yi ta sa kana
in ka fara juyin hannun
haka za ka yi ta yi sai ka samu wani yana zuba ma shi sai ka samu ko kuma ka dage in za ka iya kana zubawa kana juya kana juya kana juya ka tabbatar shuga ɗin da riɗin ya kama jikin shi ya yi danko sosai kana ɗauko shi da zafin shi yana danko haka kamar zuma haka sai ka samu shi ma ka samu leda ko buhu ka yi flat da shi haka ka baje shi shi ma sai ka zo shi ma ana sa leda mai saboda ai abinda yasa ake sa mai saboda kai ya kama kai ya ifita ana sa mai shi ma a kasa sai a baje shi a zuba ana zubawa shi ana zuba shi shi ma sai ka yi baje shi da muciya ka babbaje shi ko ina inda zaka iya yayyankawa. To shi gaskiya ana mai gaggawa ne don ana baje shi ya dan fara dan shan iska kaɗan to za a sa wuka ne a yayyanka in ba haka ba zai yi tauri in yayi tauri ba za a iya yanka shi ba. To shi ne yanzu na riɗi.
Shi ma na ji kamar zan iya yi a cikin minti 15 zuwa 30 ko?
To ai akwai wani mai kokarin da zai iya yi wani kuma an husband din shi na nan zai iya taimaka mai dan wajen zubawa din nan ya dan juya mai wani kuma in yayi shi kadai ne tunda tara yake yin kwadama tunda in suka zo duk za su ci da kai da ƴaƴa ba sai ka fita waje ba ka je wani meeting fa ka je wani Mr. B ka je wani park ka je ba ka ai kuwa to shi ne wannan.
masu saurare baki daya annan muka kawo karshen wannan shirin namu na yau yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyin su musamman ma abokiyar aiki na da ta na gabatar da shirin Zahra Aminu Fage da Daniel Brown daidai da ta mana sauti hada mana shirin baki dayan sa ni ce Amina Buhari Auna daga nan Benin Washington DC nake sallama da ku a kasance lafiya yau yara daga ba a gaban su kwarai ba za su